sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Wasu mutanen kasar Ireland da fada-fada na cocin Katolika suka yi lalata da suna kira ga Papa Roma Francis da ya dau kwararren matakai kan irin waɗannan fada-fadan lokacin da ya kai ziyara a kasar. Papa Roman zai fara ziyara yau Asabar, wacce za ta kasance ziyarar wani Papa Roma ta farko cikin shekaru 40 a kasar ta Ireland. Tun bayan ziyarar Papa Roma John Paul ta shekara ta 1989, kasar ta Ireland ta rikide sosai zuwa mararrabin tafarkin addini, musamman ma bayan da tabargazar lalatar fada-fadan ta fara bayyana a shekarar 2005 a kasar. Ziyarar Papa Roma Francis ta na zuwa ne a daidai lokacin da makamanciyar tabargazar lalatar fada-fada ta faru a Amurka da Chile da Australia, wadda ta tuna ma 'yan kasar ta Ireland irin abin ashiya da fada-fada da suka gabata suka yi a kasar. Iyalan sanatan Amurka John McCain sun ce zai daina yin jinyar cutar kansar kwakwalwa. Jiya Juma'a suka bayar da wannan sanarwar, inda suka ce McCain ya yi matsawan rai tun bayan da ya bayyana ma jama'a bare cewa yana da wannan cuta ta kansar kwakwalwa. McCain ya yi ta jinyar wannan mugunyar cutar ta kansar kwakwalwa tun daga wannan wato watan Yulin shekara ta 2017. Duk da yunkurin da ya yi har sau biyu na neman zama shugaban Amurka, wato a shekara ta 2000 da shekara ta 2008 ba tare da nasara ba, McCain ya kasance ɗaya daga cikin fitattun majalisar dattawan Amurka. McCain, wanda ɗan Republican ne, yakan haɗa kai da 'yan Democrat da ma 'yan jam'iyyarsa ta Republican kan abubuwan da suka haɗa da dumamar yanayi da sauye-sauyen tsarin shigi da fice da kuma batun ka'idar kuɗin kamfe. Wata 'yar kabilar Yazidi wacce ta fito daga yankin Sinjar na ƙasar Iraki mai suna Ashwah Haji Hami, wacce a yayin da take tafiya a ƙasar Jamus ta kici kusda mutumin da ya taba mai da ita kwarkwararsa na tsawon watanni 6 a ƙasar Iraki, har yanzu tana cikin firgita tare kuma da neman adalci. Hami na da shekaru 15 lokacin da aka sace ta tare da dangoginta da dama, ciki har da 'yan uwanta 5, yayin da 'yan kungiyar ISIS suka fantsama cikin yankin na Sinjar da kashe-kashe a shekara ta 2014, kamar yadda ta bayyana a hirarta da sashen harshen Urdawa na muryar Amurka a kafar Skype. Yazidawa akalla 10,000 aka kashe ko aka sace a lokacin wannan haran, a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Ashwah na ɗaya daga cikin mata da yara sama da 6,400 da aka mai da su baya a maimakon kashewa. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump ta rage fiye da dala miliyan 200 daga cikin kuɗin tallafin ƙasar da ƙasar ke baiwa Falasɗinawa. Jami'an gwamnatin Amurka jiya Juma'a sun bayyana cewa an yanke wannan shawarar ce bayan da aka yi nazarin abubuwan da ake yi da irin waɗannan kuɗaɗen a yammacin kogin Jordan da kuma Gaza, don a tabbatar cewa ana amfani da kuɗin ne kan abubuwan da ba su saba ma muradu da kuma ƙa'idojin Amurka da kuma Amurkawa masu biyan harajin da ake amfani da shi ba. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce a yanzu za a karkatar da kuɗin da aka rage zuwa ga wasu ayyuka masu fa'ida a wasu wuraren. Jiya Juma'a gwamnatin Afirka ta Kudu ta nemi gafara daga Turawa manoma saboda abin da ta kira kuskure wajen isar da saƙo. kan batun yiwuwar a sake tsarin raba gonaki saboda hanzarta batun gyara dokar mallakar gona da zammar ganin bakakken fata sun samu ƙarin gonaki. Wannan neman gafara na zuwa ne a daidai lokacin da aka fara tuntuɓa kan wannan batu a faɗin ƙasar shekaru 24 bayan shuɗewar wariyar launin fata. Mafi yawan gonakin ƙasar sun ci gaba da kasancewa a hannun farar fata waɗanda ba su ma wuce kashi 8 cikin 100 na al'ummar ƙasar ba. Darakta jaran na sashen noma na Afirka ya tabbatar da hakan.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mu nisa ga Nasiru Yakubu Birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bashir Bugaji sanu da kokari kuma barkanmu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na ɗaya da na biyu da na uku dukkaninsu za su yi magana ne akan rana na musamman da hukumar kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta keɓe domin bayyana wa iyaye mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su har tsawon watanni 6. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan mahimmancin haihuwa a asibiti ga mata da suke ɗauke da juna biyu. Yayin da rahotonmu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe zai yi magana akan cutar sankarar mama da mahimmancin da uwar gidan gwamnan jihar Neja ta bayar wajen faɗakar da iyaye mata da su ringa kula da kawunansu domin kaucewa kamuwa da cutar sankarar na mama. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, a gaida Nasir Yakubu Birnin Yaro.
Da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta keɓe rana ta musamman domin faɗakar da iyaye mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla har tsawon watanni 6 domin kula da lafiyansu da kuma ƙara musu garkuwar jiki da zai kare su daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Hawa Umar ta kasance a wajen da aka gudanar da ranar a birnin tarayya Abuja, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
An gudanar da taron mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa daga haihuwa zuwa wata shida a rayuwarsu ba tare da sirkawa da kowane nau'in abinci ba. Taron dai ya biyo bayan gudanar da shi ne da asusun yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ke yi a makon farkon watan Agusta duk shekara. Mata sun taru da jariransu a taron da bayyana cewa sun gano duk yaran da suka mori shayarwa ta tsawon wata shida kan zama masu lafiya da kaifin basira.
Nana Esther Dantani, and since I born this boy, inda aka ji cewa yare na zabi jiki yayi sami, I've never experienced that. Ko zuwa hospital aka nu. Ina son bashi ruwa sai mai gida na college na da cewa kan bashi ruwa, mun mishi baby friendly, in mun yi haka zai tamake mu.
Sunana Ramatu Ahmed, ina ba da nono har na wata shida, duk lokacin da yaro ya rikici ya bukaci nono ina ba shi ya sha. To ce ya bukaci nono ba ma irin nono ya kawo ruwa ya cika, na kan jawo yaro in ba shi ya sha.
Ba amfani shi a wurin ki shine yana kare yaro. Shin kin gwada ma wani yaron ki kin ga ya kare shi daga wasu cututtuka?
Eh, akwai yaron da na shayar da su a baya, nake hadawa da ruwa da dan kunu daga wata biyu haka an fara dan gwada musu, gaskiya suna yawan lolayi. Amma na baya da nake ba su exclusive breastfeeding, sun fi lafiya, sun fi koshi, sun fi kwazo.
Jami'an lafiya a taron sun nuna damuwa kan yadda uwaye musamman yan boko da ma'aikata kan kaucewa shayar da yaran su mama don gudun rage kyawun halittar su. Haka kuma an bayyana matsalolin da kan samu yaran da akan shayar da su madarar kanti da hakan kan haifar musu da cutuka na gudawa da ma ramewa. Dr. Rilwan Muhammad shine babban sakataren hukumar lafiya matakin farko ta Abuja.
Muna so mu ga mu iyaye maza cewa idan ka kula da matanka yaron ne zai samu a jikinta ne. Ko yana ciki ma he abin da tace ne yake dauka shi sa mata suke kwadayi. Muna so ka kula da iyalinka da abinci mai kyau bayan ta haihu saboda yaron ka ya samu nono mai kyau, ya samu abin mai kyau kafin ka sani. Za ga yaron ka shi sa gidan masu kudi za ga an fi daya masu kyau. Saboda sa samu abinci mai kyau daga gidan iyaye iyaye. Ba ruwa ma a samu mai kyau ana ba su in an fara shan ruwa din kana so a ba su ruwa dukkan ruwa in ba kai sa ba. Ko sai sai ta yaro nan ba shi wani ruwa waje kuma daga an ba shi wani ruwa ne fara zawayi saboda ba fara ba fara kulawa da shi ba. To kada ma ba shi ruwan wata shida, kada ba shi komai sai nono nan, nono nan duk abin da ya kamata yaro ya samu na ciki mu mun gwada mun gani ne. So zai ba maka ilimi ma yara kuma gashi yaron ka za ka same su a cikin koshin lafiya, ba za a samu yawan zuwa asibiti ba ko sauro ci yaro an ba da garkuwar jikin zai kama shi da wuri.
Wani abu da masana suka gano kuma dama sanannen abu ne a tsakanin al'umma shine shayar da nonon uwa kan kawo kauna da shakuwa tsakanin uwa da kuma jaririn. Hawa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Suma kungiyar mata 'yan jarida da ke jihar Bauchi sun yi fadakarwa akan wannan rana ta musamman domin kula da baiwa kananan yara jarirai nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su har zuwa tsawon watanni shida. Abinda likitoci suka bayyana da cewa shi ke kara musu garkuwar jiki da zai yi fada da cututtukan da ka iya cutar da su. Amina Abdullahi Girbo ta kasance a wajen taron ga kuma rahoton da ta aiko mana.
A bangaren kungiyar matan 'yan jarida a reshen jihar Bauchi su ma sun bada nasu gudumawar. Shugaban matan 'yan jarida a jihar Madam Black Afsa ta bayyana muhimmancin shayar da ruwan nono zalla.
Ya yara mazajenmu fa kaman yadda ita yar uwata ta riga ta fara fada daga farko, mu dai mata ne kungiyar mata na 'yan jarida reshen jihar Bauchi wannan satin da muke ciki na shayar da ruwan nono ne ma yara. Mun kuma zo nan ne don mu zo mu dan karfafa ku a game da abin da kuka riga kuka sani koko ba haka ba, don na san ba wanda bata san muhimmancin ruwan nono ba, shi yasa ba take ba madanta koko yarta. Amma kungiyar lafiya ta duniya watan WHO ta ce a rinka shayar da ruwan nonon uwa zalla daga wata daya zuwa watanni shida. Ko ba haka ba shi ake kira exclusive. Kullum ma'aikatan lafiya suna gaya muku yau da kullum. Mun san dai akwai wahala, wasu sukan ce a yaro yana kaza, amma duk matan da ta yi exclusive akwai dimbin benefit sosai don yaron zai zamanto da koshin lafiya. Zai yawan ba zai rinka yawan cutan su amai koko gudawa da sauransu ba. ruwan nono dai kamar yanda masu kiwon lafiya suka gaya mana kashi kusan 90 na ruwan nono ruwa ne saboda haka bai da illa yana da kyau kuma a ba da yaro ruwan nono zalla sai ya kai watanni 6 daga nan sannan za a yi hadawa da sauran abinci namu na gida su waken suya su gero da dawa da makamancin su saboda haka ba tare da bata muku lokaci ba kamar yanda muka fara muka ce to mun dai kawo wani abu ne dan kadan domin irin iyayen da suka yi kokari suna ba da ruwan nono wa zalla mun kawo musu yan kyauta da kuma kowa da kowa dai ba yawa amma ku dai san muna da su ne a zuciya shi yasa muka zo
Madam Black Absa kenan wanda ya wakilci director lafiya na karamar hukumar Bauchi Usman Muhammad Shehu shugaban sashen kula da cututtuka guda hudu tarin fuka kututta da kuma HIV da zazzabin cizon sauro
muhimmancin ciyar da nono zalla shine so ga ya kamata amma sai yanzu na mata yan jiridu so ga muhimmancin sa don su goyar muku da kai su kara muku kuzari da kuma inganta harkan kiwon lafiya don taimakon da mata yan jaridu da kuma shauran takurori su yan jaridu suke bada harkan kiwon lafiya so ga ya kamata su sami wannan abu muhimmin guda daya da su dauka don su zo su war muku da kai shine shayar da nono ma jarirai zuwa lokacin da za su fara karban abinci subilla da ingancin sa shi yasa da muhimmancin sa shi yasa da kuma ainihin amfanin sa ma yara shi yasa su suka ga a matsayin su na mata kada barku a baya especially wannan matan gunduman turun da wanda suke zuwa suna yin rigakafi a nan asibitin turun ko kuwa wani alaka dai da asibitin turun shi yasa su mata yan jaridu su ga ya kamata su zabi asibitin turun don zo a ranakun da suka kebe na wannan ranakun su na yan jaridu din su amfani da wannan dama su aiwatar da wannan aiki a nan da fatan duk wani abin da suka gaya muku ba wai ya saba ma tsarin kiwon lafiya bane a'a taimako ne suka kawo ma bangaren kiwon lafiya dama Hausawa su ce hannu ɗaya baya daukan jinka ko ba haka bane
Usman Muhammad Shehu kenan shugaban sashen kula da cututtuka guda hudu tarin fuka kuturta HIV da kuma zazzabin cizon sauro Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
A jihar Maradin Jamhuriyar Niger ma ba su yi kasa a gwiwa ba wajen kula da wannan rana da aka kebe domin fadakar da iyaye muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su har tsawon watanni 6 Shu'aibu Mani ya aika mana da rahoto akan wannan magana na shayar da jarirai nonon uwa zalla
Masu fashin bakin magana kan ce ƙari baya kin dadi da yawan fadakarwa da likitoci ke yi a ba yaro nonon uwa tsantsa har tsawon watanni 6 zai zama garkuwa ga yaran ko kuma ga kananan yara bayan alfano na ban nonon zalla madam Bala Mati Indo Musa wata likita a asibitin Andaminan Maradi ta ce da akwai canji daga waɗansu uwayen ɗaya amma sai ta fara da ba da roman ban nono tsantsa
shayar da nonon uwa ga yaro amfanin shi yawa gare shi yana kawo ma yaro koshin lafiya yana hana yaro yawan culuta kai har ga mai gida yana kawo mashi economy tunda in ba a matsa maka ka mana sabili ba ba mu da ruwa ba mu da menene abubuwa ne wanda koshin lafiya yaron nan za ta sadu su rage ga uwaya
kamar yaro in bai sha nono ba na uwa ya koshi akwai wata matsala da ke fuskanta
matsaloli ma ke samun yara tunda yaron yana zama kowane lokaci bai da koshin lafiya yana yawan zawo yana yawan amai yana yawan masassara kai akwai hakuraje yaro ke yi gabakin shi saboda rashin koshi da nonon uwa tai
za a ce fadakar da kuke ku likitoci kuna samun canji
ko sai kware maka ana samun canji tunda muna waye masa kansu mata kuma suna daukar wannan waye kai da ake musu suna amfani da shi
ina kira ga uwaye mata
kiran da za mu ma mata duk maccen da aka samu dai ta aihu kan a ce wai wai a bari sai wani nono ya zo a ba sai nono ya zo ba a wanke nono da an san ko mace daga basa gadan haihuwa a ba da nono ya tasha abu ne har ya jawo nono kuma ya sha wannan nono tsantsa har wata tsawon wata 6 ka a gama mashi da wani kunu ko wasu ruwa ko wani dauri ga yana ya sha abin shi tun daga kashi shine dauri ne shine rigakafi ga yaro
tumbular safiya mata kan yi dandazo a asibiti domin binciken lafiyar uwar danta a likita annemi uwaye mata me kuka sani da ban nono tsanda ga amsa daga baki waɗansu uwaye
ni kor na hidiya ta tunda na yi ta ban bata ruwa ba nono nike ba ta tsantsa ba na gaura ya shi da ku
kin gane amfanin shi
na gane amfanin shi. Ni dai ga nawa gani da nayi. Wa ga yarinya ta hudu ce ina ban nono tsalba. Ba ni ba yaro ruwa. Ba mun za mu matanna. Ba yawan ciwuluta. Babu amai, babu masassara. Yana cikin ƙoshin lahiya.
Da kin gane amfanin shi?
Na gane.
Yau ga mu amfanin
ban nono. Amfanin nono tsan yaro bai samu matsala. Insha Allah. Kana ya yaran ka sosai ba za mu mata mana ba amai ba komai ni dai haka nake ya nuna. Kuma ina jin daɗi gaskiya. Kuma ina murmushewa masha Allah.
Shaibu Mani. Sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sha'ibu Mani da wannan rahoto daga Maradin Jamhuriyar Nijar. Ana ta bayyana cewa haihuwa a asibiti ga matar da take dauke da juna biyu na da matukar muhimmanci domin kula da lafiyarta. Wannan kuwa ya zama wajibi bisa irin yanda ake samun kayayyakin aiki wanda ba a samun su a gida. Idan har macen ta haihu a gida. Halimatu Abdullahi ta aika mana da rahoto akan wannan muhimmanci na haihuwa asibiti ga macen da take dauke da juna biyu.
Duk da matsaloli gami da kalubale da har kawo yawo ake samu ta bangaren haihuwa, har yanzu ana fuskantar kin halartar mata asibiti domin haihuwar, walau su haihu su kadai a gida ko kuma su nemo ungwazoma, walau ta zamani ko kuma ta gargajiya. Shin ko hakan na da hadari? Malama Sa'adatu Ahmad, jami'ar da ke kula da ɗakin haihuwa a asibitin da ke ƙarƙashin hukumar lafiya a matakin farko na ƙaramar hukumar Malam Maduri, ta yi mana ƙarin bayani.
Haihuwa asibiti ya fi muhimmanci akan a ce za ta haihu a gida ko da ma malamar asibitin za ta haihu. Saboda wani abin aikin da za a same a cikin asibiti, idan kin kai malamar asibiti gida, to ai wannan kayan aikin babu shi. Dole sai dai a cikin asibitin nan. Idan mace ta fara ganin dadarorin haihuwa ne, kamar misali a ce zubar da jini ko zubar da ruwa ko karancin jinin shi kanshi yana hana mubiya ta fito da wuri, bayan nan kuma ciwon kai shi ma yana ɗaya daga cikin hadarin haihuwa. Saboda a asibiti ne za a daura miki na'urar da za a ga jinin nan naki hawaye, saboda kar ki samu da eclampsia,
wato ciwon jijjiga.
Yawwa, ciwon jijjiga. Kin ga idan malamar asibiti kika kai gida za ta karɓa haihuwarki, ba ta da wannan kayan aikin. Amma idan an ce a cikin asibiti ne akwai wannan kayan aikin, za a yi nan take idan an ga za ki fada cikin wannan jijjigar, za a magance miki da wuri. Kin ga wannan hima yana da muhimmanci fiye da a ce kin zauna kin haihu a gida.
To wani lokacin kuma zaki ga wasu matan sun samu shi, musamman wannan jijjiga a farkon kafin su haihu ko kuma bayan sun haihu ko kuma suna gab da haihuwa. Me yake jawowa suke fadawa irin waɗannan matsalolin?
Abin da yake janyowa suke fadawa irin wannan matsalolin shine dai kamar yadda na miki hailau bayani, da ciwon kai farko kin san suna farawa da shi. Idan sun fara da ciwon kai, jinin nan ya riga ya hau. Idan ba a sha maganin da jinin ya sauka ya yi karba, to wannan yana ɗaya daga cikin alamar da mace za ta fara jijjigan nan. Kuma ba a so a ce mace bayan ta haihu ma ta fara jijjigan nan, gara a ce da cikin take yin jijjigar, da zarar ta haihu ta daina yin wannan jijjigar. Ni jan hankalin da zan yi ga 'yan uwana mata akan su ringa zuwa asibiti haihuwa, saboda mahimmancin haihuwa a asibiti ba za ma ki taɓa kwatanta yi da haihuwa a gida ba. Ko mun malamar asibitin kika dauka kika kai ta gida, kayan aikin babu shi a gida, dole sai a cikin asibiti. Don haka ni ina jan hankalin 'yan uwana mata, da zarar mace ta samu ciki inda ya kai wata hudu, to fa ta daura kawance ko aminantaka da ita da asibiti. Duk irin wani ciwo da za ta ji shi, kace da ta je ta wai ko chemist ne ko wadda dabanta ce haka, a rubuta mata magani ta sha, ta zo ta asibitin nan har iya lokacin da Allah zai kawo ta lokacin haihuwarta. Da zarar ta ji alama ɗaya na naƙuda, to karfa ta ɗauki wani lokaci ta dawo cikin asibiti, ta Allah raba ta da abin da yake jikinta lafiya, kuma a zo wajen kariyar lafiyar yara.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Cutar sankaran mama na ɗaya daga cikin cututtukan da ke hallaka mata, musamman a arewacin Najeriya da kuma Afirka. Hakan ya sanya uwar gidan gwamnan jihar Neja bata kasa a gwiwa ba wajen daukan gabaren wayar da kan iyaye mata muhimmancin kula da kawunan su domin kaucewa kamuwa da cutar na sankarar mama. Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana rahoto daga Mina na jihar Niger Nigeria.
A jihar Niger Nigeria ana ci gaba da fadakar da mata akan muhimmancin yin gwajin cutar sankarar nono domin daukar matakin shawo kan yaduwar cutar cikin lokaci. Akan haka ne ma uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta bullo da wani shiri na musamman da zai mai da hankali wajen fadakar da matan illar wannan muguwar cuta da likitoci suka tabbatar da cewa tana kisa sosai. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ga shawarar da ya baiwa matan.
Babban shawara namu ga mata kan sankaran nono shine ya kamata a ce mata suna duba kansu da fari kenan, su san da cewa ma akwai cutar sankaran nono da ke kama mata, sannan su dinga duba suna taba nono su suna taba su ji ko su za su ji wani dan kumburi ko da kadan ko zafi-zafi a cikin nono, da sun ji sai su je asibiti. Na biyu, ya kamata na mata ko da so daya a shekara su je asibiti a musu scan ko a musu abin da yake cewa mammography, a dan sake a sake duba misali matan da suka riga suka balaga ko wanda suka haihu da suka aure, ya kamata a ce suna zuwa suna ana duba musu nonon su tabbatar da cewa babu kumburi a ciki, din da an gani da wuri ana magana.
Masana harkokin kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa cutar ta sankaran nono ita ce cuta ta biyu a Najeriya da ke saurin hallaka mata bayan mutuwa a lokacin haihuwa, kamar yadda Dr. Mustapha Jibril ya yi karin bayani.
Tana kisa sosai, tana kisa sosai domin sankaran nono, kansa ko daji na nono gaskiya inde ba gano da wuri ba yana kisa. Babu wani magana za a inda ya riga ya nisa, amma muna da bangare 1 2 3 har zuwa 4, idan aka same shi daga 1 zuwa 3 mutum zai iya yin rai, amma in ta shiga ta kai abin da muke cewa stage 4 na 4 babu wani abin da za a iya yi.
Kamar ya adadin mutuwan mata masu sankaran nono yake musamman a Najeriya?
A Najeriya gaskiya yana da dan yawa, yana cikin muhimmancin abubuwan da ke sa mata mu suna rasuwa, banda matsalolin da suke samu wurin haihuwa shine na biyu a cikin abubuwan da ke lokan ram mata saboda rashin duba nan da ake da wuri. Jihar Niger namu matan gwamna tana da foundation ɗinta da ake cewa Raise Foundation, kuma tana hada kai da ministry namu na health, tana taimaka ma mata, tana sa duk mata suna iya zuwa foundation nata a gwada su kuma ba za su biya komai ba. Sannan kuma insha Allah kafin shekarar nan ya kare mun yi sign memorandum of understanding da ita foundation nata, Raise Foundation, the Ministry of Health da wata company da suke bayar da maganin sankaron nono Muruci, sunan su da za su zo su fara ba mu magani mu fara ba ma mata su ma ba sai sun biya komai ba.
Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina, jihar Niger Nigeria. Maryam Bashir Bugaje gare ki.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birni Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau, ni Maryam Bashir Bugaje ke cewa a huta lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.